أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala Fahmi Salafi Salih. Muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah tare da jinjinawa a gare shi da salati kuma ga manzon tsira, manzon rahama, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da sahabbansa gaba ɗaya da alayansa, da kuma waɗanda wato suka bi shi akan tafarki na gari har zuwa wato ranar tashin alƙiyama. Wannan shine wato darasin mu na 95 kenan, a darasin mu mai taken hada nasoshi, ko yadda ake hada nasoshi, ko yanda ake hada ma'anar wato nasoshi kenan. Yan uwa da suka saba bibiyar mu sun san wannan wato sunan wannan darasi. Kamar yadda muka sani cewa muna tafiya ne da littattafai guda biyu. Littafi na farko littafin Daf'u Iham al-Ittirab an Ayatil Kitab na Sheikh Al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti, da kuma littafi na biyu As'ilatu al-Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al muslimin. To, muna cikin suratul anfal ne, kuma muna bin jerin ayoyi. Kamar yadda muka sani zamu kalli wannan wato jerin ayoyi, tunda mun haɗa littafi ne guda biyu kenan. Duk wanda ya kawo ayar da take akan jerin ayoyi, da ita muke farawa. To, darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen mas'ala ta 368 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. A yau za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin mas'ala ta 369 a shafi na 126 a cikin wannan littafi na As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Malam yake cewa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance muku da mu da ku gaba daya. Malam yace fa in qila, a ƙarƙashin wannan mas'ala ta 369, fa in qila, idan aka ce ayyu munasabatin, menene alaka munasaba baina sharti, tsakanin sharti wal jaza'u, da kuma sakamakon shi, domin an samu sharadi sai an samu sakamakon shi. Fi qawlihi ta'ala, a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allah, duk wanda ya dogara ga Allah, fa inna Allah azizun hakim, to haqiqa Allah mabuwayi ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala hakimun mai hikima ne, baya dora abu sai inda ya dace. Kulna zamu ce lamma aqdama almu'minuna, lokacin da mu'minnai sun ka fuskanta, shine aqdama, ko suka kutsa, wa hum 300, su 300 ne a yakin Badr kenan, an gane ko, wa bid'atu wa bid'ata 10, an gane ko, da kuma wato 10 da yan kai. An ce bid'a tana iya daukar wato daga 3 zuwa abin da ya kai wato 9 kenan, kenan buskai 20 bare kenan, 300 zuwa 319 shine bid'a din, yana iya daukar daga 3 zuwa 9, duk da cewa surayoyi suna nusu 313. Wa hum bid'ata 10 ala qital al-mushrikin, su 313 ko kuma 313 zuwa 19 suka fuskanci, suka kutsa akan yakin kafirai, ala qital al-mushrikin. Wa hum zuha'a 1000, su kuma kafirai suna zuha'a, ana cewa suna kusan. Kalima ta zuha'a kalima ce wadda ba koni da larabawa ba koni ba larabe yake amfani da ita ba, zayun ne da ha'un da alif da ha, ana nufin suna kusan. Zuha'a 1000, suna kusan 1000 su kafirran, an gane ko. To su kuma musulmin nan da suka kutsa, mutawakkilina ala Allah, suna masu dogara ga Allah, duk da yake ma su kafirai 1000 ne da yan kai ma, kamar yadda littafai na abin nan suke faɗa. Nasira, wa qala almunafiqun, munafiqai suka ce, gharra haula idinuhum, waɗannan wawayen addinin su ya ruɗe su, kai komai da an ce addini sai ka take ba da kanka, wannan wauta ce ai, shi yasa suke ganin mai bin addini wawa ne. Kuma ko a zamanin mu, ko cikin musulmi, idan aka kana kokari cikin ake addini sai a ce wani wawa ne ya ba da kansa ga addini, kuma haka nan ne bai dace ba mutun yace ba zai yi aiki ko guda ba sai dai yazo ya addini aiki zauna addini bai da wannan ba amma idan mutun yana da harkokin sa kuma yana ma addini aiki kada a zarge shi ba abin zargi bane kuma kada a zargi mutun ko a kushe shi dan saboda yana ma addini aiki a'a a nuna mai kuskuren sa cikin addini cewa yaje ya nemi aikin da zai rike kansa amma kuma kada a rinka dariya saboda kamar addinin ne kuka rena ba shi ba yace gharra haula'i dinuhum munafikai suka ce wadannan addinin su ya rude su hatta aqdamu ala ثلاثه امثالهم حسكتون كاري جماعه ده تاريبان ياسو 3 ثلاثه امثالهم عددا تاريبان ياسو 3 او اكثر كما في هكا قال الله تعالى سي الله تي ردا على المنافقين يردي جماعه منافقي وتثبيتا للمؤمنين كما يتثبت ده مؤمني ومن يتوكل على الله دو وند يدوغر على الله فان الله حقيقه الله عزيز الله مبوايني حكيم كما الله واتو غني ني انا دور ابو اند يداشي سوره الانفال ايه 49 malin yace ai ghalibun Allah marin jayini yusallitu alqalila ad-da'ifa Allah yana bada wato yusallitu yana bada iko alqalila dan kada yace al-adada an shafi al-adada al-adada alqalil kina adadi wanda yake kadan ad-da'ifa mai rauni ala al-kathiri akan mai yawa al-qawiyyi mai karfi wayansuruhu alayhi Allah yana taimakon sa akan shi hakimun Allah gani na fi jami'i af'alihi a dukkan ayyukansa shi yasa babu zancen a ce Allah ya kuskure cikin abu kaza masu kare haƙƙin da Adam sai ai hattara wajen zancen cewa abu kaza bai dace ba ya saba mu hankali ko kuma ɗan al-aqlaniyun da sauransu Allah gani ne baya yin kuskure ba a cikin gyaran Allah subhanahu wataala to wanda shi ne abinda malin ya kawo to anan kafin mu je mas'ala ta gaba ya kamata mu dan ƙara da wani abu wanda yake cewa wa man yatawakkal Allah fa inna Allah azizun hakim nan ya kawo munasaba ne dama sunayen Allah suna da munasaba in kaga sunan Allah yazo a ƙarshen aya ko a cikin wata kissa to wannan sunan da yazo akwai munasaba ta aqida in zancen aqida ake yi akwai munasaba kuma ta tafsiri akwai munasaba kuma ta wato fiqhu in fiqhu ne domin da yawan mutane wadansu masu tafsiri ga sun kawo ma'ana ta fiqhu a wajen aya amma suna mantawa da aqida misali lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna Allah sami'un 'alim kaga wa in azamu at-talaqa in sun yi niyyar saki su masu aure mutun ne ya rantsuwa ba zai take matarsa ba an bashi wata hudu idan wata hudu suka cike fa in fa'u in sun dawo wadansu suka ce fihinna a cikin su kinan wata hudu suka wuce sai zancen saki wadansu malami suka ce a fa in fa'u in suka dawo ba'da hunna an shafe ba'da hunna kinan sai bayan wata hudu mutun zata neman haƙinta wasu na ganin wata hudu sun cika babu ma zancen aure amma suka ce a ba'da hunna kaga akwai sabani fi taqdir to wa in azamu at-talaqa in sun yi niyyar saki wadanda suka ce ba da hunna dan saboda an yi zancen saki ma bayan wato fa in fa'u fa inna Allah sami'un 'alim Allah mai ji ne kuma alimun masanina to misali da an kace sami'un meyasa aka kawo ji alimun kuma masanina kaga sami'un abinda Allah ya san abinda su ma'aurata yana jin abinda suke faɗa alimun kuma masanina da niyoyin su shikenan sai a ce ma'aurata a nan ba ma'aurata ba Allah yana jin komai Allah ya san komai amma nan dan saboda ana zancen ma'aurata ne shi yasa malamai suka kawo zancen ma'aurata wannan farko kenan na biyu munasaba sai Allah ka suna da suna to sunan nan da aka kawo suna da alaka ne da maudu'in da ake magana kuma fiqhuna ake zanci to kuma ana zancen aqida ne domin sami'un Allah ya ji duk abinda ma'aurata suke faɗa ya kamata a ji tsoron Allah game da abinda ake faɗa alimun masanina ya san niyyar su ma'auratan kenan ba za su iya boye mishi ba kaga nan aqida ma ta shigo to shi yasa dole sai mun fahimci cewa sunan Allah suna da munasaba da fiqhu suna da munasaba da aqida suna da munasaba da ma'anar aya ko kissar da ake magana kanta da ayoyin da suka gabace ta wani lokaci ko da ayoyin da suke bayan ta ko dukkan su ma gaba daya wanda maudu'i ne na da kyau musamman ɗaliban ilimi su wato fahimce shi abu na gaba wanda zan kara da shi a gurguje shine da an kace fa inna Allah azizun hakim galibi zaka iske alqur'ani lokacin yana kawuwar jawabu shartai a cikin lugha wanda yake na muwafaka ne shi jawabi da sharadi wani lokaci suna izawantuwa daidai a zahiri an gane ko in ta'tini ukrimka in ka zo wurina zan mutunta ka to kaga nan jawabin shartin ya dace da wancan amma akwai lokacin da a zahiri ba sa dacewa sai an kaddara wani abu to irin wannan da yawa daga cikin dalibai ba sa hankalta musu misali da anka ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne to ai ko baka dogara ga Allah ba Allah mabuwayi ne kuma Allah mai hikima ne to irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani ina fata an fahimci ni misali wa qala musa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna allaha laghaniyyun hamid annabi musa ce mutanen sa in kun kafirce da ku da mutanen da abisu doron kasa gaba daya Allah ghaniyyun madatina hamidun kuma wanda ake gode mani yahmaduhu ahlus samawati wal ard. To ai ko kun imani ko ba kun imani ba, Allah ghaniyyun na kuma Allah hamidun ne, ko kun yi imani ko kun kafirci. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum, in kun kafirci Allah ya wadatu da ku. To amma ba ku kafirce ba dai, Allah ya wadatu da ku. To irin waɗannan zaka iske dalibai da dama ba su hankalta musu, sai ka diba. To zaka iske ana kaddarta ba abubuwa waɗanda suka dace. An gane ko? Wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim. In kafire sun karyata da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda sun ka gabace su sun karyata. To ai karyata wa waɗanda sun ka gabace su, ai ta gabace ta su take, ne bai dace ta zama to zuwa sharɗi ba, domin yana nuna in an yi kaza kaza zai faru. To in baka hankalta mishi ba, iya zaka yi. To nan malamai sai su ce wa in yukazzibuka fala ajaba aka shafi faqad kazzaba alladhina min qablihim, kenan ba abin mamaki bane wanda sun gabace sun abin ga. Wa man yatawakkal ala Allah, duk wanda ya dogara ga Allah, yansuruhu, Allah zai taimake shi. Sai an ka shafi yansuruhu, sai an ka fa inna Allah azizun hakim, domin ya dullu alaihi. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum, in kun kafirci Allah ya wadatu da ku. A'a, wato asalin shi in takfuru yu'adhibkum Allah, in kun kafirce Allah zai azabtar da ku. Ina fata ana fahimta ta, ko kuma abinda zai bada ma'ana irin wannan, domin don kun kafirce ku kun imani, wadatar Allah tana nan tabbace. Ina fata ana fahimta ta. To irin wannan yana da yawa, kuma ɗaliban ilimi sai an hankalta mishi wajen fassara da bayanai. Abubuwa ne wannan, lokacin hankali baya kai gare su. To wannan shine ne ba da misali, kuma nace yana da yawa cikin Alkur'ani, kenan an yi karo da shi. Sai a yi hattara wajen kaddara shi da kuma neman ma'ana, saboda wani lokacin ɗalibi wata rana wani da ya zo maka da tambaya akan wannan, sai ka rikice ka rasa yadda za ka yi ka ba da amsa, ko ka ce wannan ɗalibi akwai ƙwanƙwale-ƙwanƙwale gare shi, akwai ƙaƙale, sai ya jawo abubuwa, ka tsaya baki abin da an ka sanar da kai. Haka nan ne, amma wani lokacin wani tambayar da yake yi ta izgili ce, wani kuma tambaya da yake yi ta neman sani ce, wani lokaci kuma kafirai ne da maƙiya Allah za su taro da irin waɗannan matsalolin. In babu amsa, kaga sai dai mu ce mun yi imani kawai, kuma wannan ba zai isa ba ga kiran da zamu yi ƙara mu nuna musu ga hikimar da ta sa Alkur'ani ya kawo wannan, in fa Allah ya samu sani. Mas'alar mu ta gaba, ƴan uwa musulmi, mas'ala ta 370 a cikin wannan littafi na As'ilatul Qur'anil Majid, wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid, a cikin suratul Anfal, dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Duk da yake akwai irin wannan zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid a cikin suratul Hajj, a cikin suratul Hajj abin nan, da haka sai ayi hattara a ramumi masu hadda. Malam yace to walam yaqul, Allah bai ce ba laysa bidhalimin, Allah ba azzalimi bane, wa huwa ablagu fi nafi adh-dhulm, wajen kore zalunci. Ai a ce Allah ba mai yawan a ce Allah ba azzalimi bane, shi yafi kore zalunci daga a ce Allah ba mai yawan zalunci bane. An gane ko? Kenan wa huwa ablagu fi nafi adh-dhulmi an dhatihi al-muqaddasa, da Allah ya ce wa anna Allah laysa bidhalimin, shi yafi kore zalunci daga zatin Allah wanda yake tsarkakakke. To me yasa sai ce bidhallamin? Ina fata an fahimci ni. To malam yace kulna, za mu ce qad sabaqa hadha as-su'al, wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu, da amsa ta fi surati al-imran, a cikin surati al-imran. Kaga wannan magana da malam ya faɗa, yanzu mai saurare shi ba za ta ishe shi ba, domin an ce ya gabata a cikin surati al-imran. To kaga ai shi wani a cikin surati al-imran bai san, bai ji wannan bayani ba. To don haka dai a gurguje abinda zamu iya cewa a ƙarshen wannan mas'ala, na farko shine cewa ɗansu malamai sun ce laysa bidhallamin, na an hankalta ma yawan bayi, yawan bayi suna da yawa. To shi yasa wajen korewa sai aka siga ta mubalaga, kenan nan ƙarfin da anka kawo saboda yawan bayi ne an kalli suna da yawa, da Allah zai zalunci, da zalunci da zai yi, wato zai iya zalunta halittunsu kuma suna da yawa. Waɗansu malamai sun ce haka nan, waɗansu sun ce wa anna Allah laysa bidhallamin, fa'al nan siga ce ta nisba, kina wa anna Allah laysa bi dhi dhulmin, Allah bai kasance ma abucin zalunci ba, domin wani lokaci fa'al tana zakkuwa bi ma'ana an-nisba, ya an ce dhallam, wani lokaci an rufe dhi dhulmin, kina ma abucin zalunci, sai an ka kore zalunci daga Allah. Wasu sun ce wa anna Allah laysa bi dhallam, wasu malamai suka ce kina ana nufin Allah na an hankalta ma da zalunci ga kowa bai da kyau, kamar da cikin hadisi ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu, hadisi da sahih Muslim. To zalunci ga kowa bai da kyau, bai dace ba, to ina ga yazo ga Allah. To tunda in yazo ga Ubangiji yafi muni, shi yasa sai an ka kawo siga ta mubalaga wajen kore zalunci ga wato Allah. Da sun ka ce yawan bayi an ka kalla, don an ce bidhallamin lil abid, ba a ce lil abd ba, wadanda sun ka ce saboda yawan bayi an ka hankalta ma. To kaga wannan shi ma ya kamata dalibi ya fahimce shi, shi yasa kenan waɗanda suke ganin cewa wajen rabon gado an zalunci mata, ko abu aka zo aka ban mata tsakanin namiji da mace a cikin waɗansu mas'aloli, sai su ce an zalunci mata, kaga wannan suna danganta zalunci ne zuwa ga Allah. In kuma an ce zuwa ga Allah ne, su ce a ba haka suke nufi ba, alhali ko aya ce ta Alƙur'ani ko sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To in ka ce ba su kake nufi ba, to wa kake nufi? Tunda ba muta ba malamai ne na zamaninka ba, ko na ƙasar ko na ungoku ko na garinku sun ka shar'anta wannan? Allah ya yi muna mai kyau. To wannan shi dai ne abinda malam ya kawo, kuma ina ganin dai na dan yi bayani a gurguje, mai so zai koma cikin suratu Ali Imran a ƙarƙashin wannan aya, ko cikin littafin tafsiri, koma cikin littafin dafu ihami littirab an ayatul kitab, shi ma malam ya kawo wannan don saboda ɗalibin ilimi ya ga ƙarin maganganu da malamai suka faɗa. Sannan abinda zan ƙara a ƙarƙashin ayar zalika bima qaddamat aydikum, anan da anka ce abinda hannayenku sun ka aikata, ko zalika bima qaddamat yadaka, abinda hannayenku sun ka aikata a cikin suratul hajji, to ai ba ai hannayen dan adam dake aiki ba. Wani lokaci Qur'ani yana danganta aiki zuwa ga hannaye, saboda su ne suka fi yawan aiki ga jikin dan adam. Wani lokaci ya danganta shi zuwa ga zuciya, saboda ita zuciya ce take daukar niyya, waman yaktumha fa innahu athimun qalbuhu, da zai sauransu. To sai mas'ala ta gaba, mas'ala ta 371, mala yake cewa fa in qila, idan anka ce qawluhu azza wa jal, fatar Allah subhanahu wa ta'ala, zalika bi anna azza, wanda yake mabuwayi jalla ya daukaka, zalika wannan da Allah ya ce, bi anna Allah, Allah bai kasance ba, lam yakum mughayyiran ni'matan, Allah bai kasance yana canza wata ni'ima, bai musanya, an'amaha ala qaumin, wanda yayi ta akan wadansu mutane, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, har sai sun canza abin da yake tare da su. Aya ta 53 a cikin suratul anfal, malam yace wa zalika isharatan ila ihlaki kuffari makka, wannan ishara ce, nuni ne zuwa ga halakar da mutanen makka, wa ali fir'auna da mutanen fir'auna, wa lam takul lahum halun mardiya, an gane ko su kuma bus kasance suna da wani hali ba wanda mardiya, wanda Allah ya yarda shi, ghayyaruha, wanda sun ka canza. Ma'ana abinda malam yake son ya ce, Allah bai kasance yana canza ni'ima ga mutane ba, sai sun canza. To ai shi fir'auna dama akan shirka yake, ba wai akan tauhidi yake ba, ya canza sannan aka canza mishi. Mutanen Makka akan bautar gumaka suke, ba su kan halun mardiya, hali wanda an ka yarda da shi. To ai ba wai suna musulunci bane sun ka shiga kafirci, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai an ka canza musu. Shine malaiki cewa, to wace ni'ima ce a akwai wanda an ka canza musu? Malai yace, kulna, za mu ci, kama taghayyarul halul mardiya ila al maskhuta, an gane ko, taghayyarul halil مسخوطة إلى أسخط منها وأسوأ. كنن كما يدى تغير ال... كنن تتغير الحال نسيسة تغير كنن تتغيرني أن شافتا أون أي على ربشي أنا ونن تنزل الملائكة أي تتنزل الملائكة تغير الحال المرضية سيتي تغير الحال المرضية حالي ونديك ميكو yana canzawa ila almaskhutati zuwa ga hali wanda yake wanda an ana kyamarsa domin alhalu a larabci yuzakkar wa yu'annas kana cewa hadhihi alhal ko hadha alhal ka a ce kuskurina to hali na yardadde yana canzawa zuwa ga wanda akai fushi da shi an gari ko taghayyaru alhalu almaskhutati kenan ta taghayyaru alhalu almaskhutatu hali wanda yake mummun wanda ake kyama yana canzawa ila askhati minha zuwa ga mafi kyama mafi kyacewa abinda aka fi abin nan ma'ana ta rayuwa mutun yana yin abinda yake so sai abinda baka so wani lokacin kuma yana yin abinda baka so sai abinda ka fi kyama shine wa aswa mafi muni malam yace wa ulaika kanu qabla ba'thir rasul ilaihim wadannan mutane sun kasance kafin a turo musu manzo an gane ko ubada asnamin suna bauta magumaka بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم لوكتن ده الله تورو من زو إزوا غريسو بالآيات ده آيوي البينات وأن سك بينا نو فكذبوه سك قرية تاشي وعادوه سك يأداوا دشي وسعوا في قتله سك يقوكري نكششي غيروا حالهم سيسون كتنز حالنسو إلى أسوأ منها أنغاريكو زوا غم في موني ده غريتا nan da munka ce kenan ila askhata minha kama ta kasance ila aswa minha nan da munka ce ila taghayyaru alhalu almaskhutatu ila askhata minha domin ba ai idafa shi ba malin yace to faghayyara Allah ta'ala sai Allah ya canza ma an ama bihi alaihim abinda ya musu ni'ima min alimhali na jinkiri wa ajalahum bil azab sai Allah ya musu gaugawa ta azaba yakin Badar da kuma yunwa da aka turo musu da sauransu shi malan dai yana nufin ba wani ni'ima ba suna akan hali ne na gari ba, a'a sun kasance ne wato akan hali mummuna, sai dan suka tashi zuwa ga hali mafi muni. Haka Fir'auna kafin Annabi Musa ya zo, manzo bai zo mishi ba, amma lokacin da manzo ya zo mishi sai yayi musun gaskiya, sai halin sa ya zama to shine hali mafi muni. To wannan shine abin da malam da yake son ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya. To amma dai a takaice, ni'ima bata tsaya ni'ima ta duniya bata tsaya akan wato tauhidi da imani ba, a'a hatta da abinci da Allah yake bayarwa da sauran abubuwa ai ni'ima ce. Ni'imomin duniya suna da yawa, akwai abinci, akwai kaza, akwai kaza. To haka idan kuka yi almubazzaranci da abin da Allah ya baku, ko kuka bi jirema Allah, to wannan kuma Allah subhanahu wataala yana iya kama ku. Don haka dai ni'matan an'amaha ala qaumin ba dole ba sai turo manzo, a'a kafin turo manzo ma Allah ya baku abinci, aka yi ruwa, kuka yi almubazzaranci, an yi noma, an samu abinci, aka shiga yawan aurace-aurace ba kai ba digi, aka koma ana ta yawan sakin mata, aka koma ana ta cacar damma, aka koma kuma ana ta tada tsohuwar shari'a, ana ta gayya ta kiɗi da kuma raye-raye da karuwai, kina an canza, aka ɗauki abinci aka sayar da farashi mafi arha, yanzu kuma daga baya a zo a sai shi da tsada, ko a ɗauki dukiya mai yawa a je a sayar don saboda a sa kayan ɗaki a yi abin da ba a da buƙatar su. Dole kuma sai Allah ya canza mana, domin mu ne muka yi almubazzaranci, kuma sai mu koma muna jiran Turawa su kawo kuɗi a taimaka muna, don saboda a mamaye ƙasashenmu, a sace arzikin ƙasashenmu, kuma a sace asirin ƙasashenmu, ko kuma muna jiran Laraba sai sun turo muna alhali gashi abincin Allah ya baka kai ne kai almubazzaranci. Don haka na da kyau mu gane wannan. Mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta 372 a cikin wannan littafi na As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha. Malam yake cewa fa in qila, idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala, menene amfanin fadar Allah subhanahu wataala kinan mace, ma'ana za mu samu, fahum la yu'minun, su ba za su yi imani ba su kafirai, suratul anfal aya ta 55. Ba'da qawlihi, bayan Allah ya ce inna sharrad dawab, mafi sharrin dabba inda Allahi, a wajen Allah, alladhina kafaru, su ne kafirai. To ya an ce su ne kafirai, ai ba sai an ce fahum la yu'minun ba za su yi imani ba. Qulna, malam ya ce muraduhu, abinda ake son a ce an yubayyana, dan a bayyana anna sharral kuffari, shi sharrin kafirai, alladhina kafaru kenan, sharral kuffari, mafi sharrin kafirai, nan sharra kenan ba sharri ake nufi ba nan, asharru na an ka shafi alhamza, anna sharral kuffar, mafi sharrin kafirai, alladhina kafaru, su ne wadannan kafirta, wastamarru ala alkufri, suka dage, suka doge akan kafirci, suka nace, ila waqtil maut, har zuwa mutuwa. Sai sa ce to fahum la yu'minuna, su ba za su yi imani ba. Ko kuma alladhina kafaru, sun kafirta can baya, fahum la yu'minuna, su a halin yanzu ba su yi imani ba, ma'ana kenan tana nuna halin da suke ciki akan shi, can zuwa gaba ba a san abin da suke ba. Amma wanda yake ya kafirta daga bayan musulunta, kaga shi nan ba za a sashi daga cikin sharrin dabbobi ba. To anan kafin mu je gaba, akwai wani dan iskali da ya kamata mu dan kara bayani akan sa, shine inna sharrad dawab, mafi sharrin dabba. To an ce mafi sharrin dabba, ya kamata a ce akwai kuma dabba da take dauke da sharri. To in muka duba dabba, asalin shi dukkan maye dubbu alal ardu, abin da ke tafiya akan bisa doron kasa. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umumun amsalukum, hatta da tsuntsaye wani lokaci ana kiran su dabba saboda suna tafiya bisa doron kasa, domin mafi yawancin rayuwar su in sun tashi ne suna yi a firashin sa, ba a kira su dabba ba. To shi yasa wadansu ma suka ce har ma dabbobi a ƙasa ake samun su, don ya ce fil ard, wadansu malamai suka ce a sama ana samun dabbobi, don ya ce wa ma basa fihima min dabba, da abinda Allah ya yada a cikin fihima, sun kace dabiri na kuma zuwa ga sammai da ƙasai. Don haka cikin su ma cikin sammai ba akwai dabba, wanda sun kace fihi ma nan ƙasa kawai ake nufi. To amma dai zahirin alqur'ani fihi ma yace cikin su gaba daya. To almuhimmu dai dabba ya dubbu shi ne abin da yake tafiya ko bisa doron ƙasa ko abin da yake tafiya a hankali a hankali. To ra'ayin ki ce sharrar dawabi, mafi sharrin dabba. To ya kamata a samu dabba mai sharri. Idan muka dibi muminai, su ba sharri bane. Sauran dabbobi kuma su kuma suna bauta ma Allah, suna ma Allah tasbihi, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wadanda ke cikin sammai da ƙasa suna yi, wadanda Allah ya fitar, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawab, duka wadanga sai ce wa kathirun minan nas, kaga dawabikin ya shiga cikin masu bauta ma Allah kuma su mai Allah sujada. To kiran ko shi ba sharri bane. To ya zamu yi sharrar dawab, mafi sharrin dabba. Sai wadansu malamai suka ce to na abinda ake nufi nan sharrar dawab, mafi sharrin dabba, ko ayi muqarana tsakanin dabba wadda take cutar da mai ita da kuma Allah da ya halicci dan adam, shi yake yayi shi kuma yake saba ma umurnin sa, to waccan dabba
kafiri ya fita muri shi da kafir ce ma Allah tunda dabba ba kai kai yita ba kana taimaka mata ne ba kai ke halit ba kai ka halice ta ba kuma abinda kake bata na abinci ba kai ka halice shi ba kai taimaka mata ne kake yi kuna amfanar juna wanda suka ce na a sharrar dawab mafi sharrin dabba nan maslubul afdaliya ne domin wani lokaci ana zakkuwa da kalima ta khairu da sharru laraba sun shafi musu alhamza saboda yawan amfani da su kamar yadda ibnu walik ya faɗa a cikin wato alkafiya ba alkhulasa ba alkhulasa ita ce alfiya alkafiya ita ce wato baiti dubu kusan uku da yayi daga baya ne yayi alfiya yayi ikhtisarin ta in an ce alkafiya nan ba ana nufin wato waccan ba alkhulasa ita ce alfiya ake kira alkhulasa saboda yayi talkhisin ta cikin baiti dubu daya to ya nuna cewa laraba suna cewa asharru da akhyaru amma galibi wani lokaci su shafi alhamza saboda yawan amfani da shi kinan sai suka shafi wannan to dan sai zaman to sharru ana nufin mafi sharri amma nan maslubul afdaliya ne an cire masa fifiko domin an ce sharru sai an samu wannan yana da sharri wannan yana da sharri to wannan yafi sa sharri sai a ce to wannan yafi sharri ina fata ana fahimta ta to nan sai zaman to a sharri ake nufi dabba wanda take dauke da sharri kuma ko cikin alqur'ani akwai shi Allah subhanahu wataala yake cewa lokacin da mala'iku suka zo a matsayin baki a gidan annabi lut Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yake cewa haula ibanati kunna atharu lakum ga ya'yan nan mata ko ya'yan sa wadanda ya haifa ko kuma ya'yan sa ya'yan gari tunda annabi duk uba ne ga alƙarya ko kuma ya kalli shekarun sa ya san da ya haifi irin wadannan matan na gari gaba daya ko kuma ya'yan sa dan ya tunkuɗe ma mala'iku shi sace haula ibanati dan ya san ba sa da niyya auren ƴaƴan sa tunda ba zai ba bai dace ba da ƴaƴan sa ga kafirai ba ko ko a'a ƴaƴan sa na gari ne yake kiran a aure su saboda su je su daina yin luwatsi da maganganu ne na malamai wasu suka ce a'a bai dace ce ma ƴaƴan kafirai ba ƴaƴan sa domin uba musulmi bai zama to uba ga mata kafirai ba kinan ƴaƴan sa na cikin sani akwai maganganu ne na malamai da dama amma don sun ce a ba laifi ya ce musu ƴaƴan sa ta fuskar shekaru ko da ba musulmai bane akwai maganganu da dama ka koma cikin littafin tafsiri almuhimu sai ce haula ibanati hunna atharu lakum hunna su atharu su suka fi tsarki kaga atharu bai ce hunna tahiratun lakum ba sai malama suka ce na atharu yana nufin su suke da tsarki domin ba yana nufin su ne masu tsarki ba suka fi tsarki domin in yace su ne suka fi tsarki kenan mazan suna da tsarki kenan yace a cigaba da luwadi duk da ke dan su malama suka ce saboda ya shiga cikin hali ne wanda yake mummunan hali koko at-taslimul jadali ne ma'ana koda waɗannan mazajen da kuke nema suna da tsarki to matan su ne atharu lakum amma wannan dai fassara tana da nauyi ta yi nisa ina fata an fahimci duk da ke akwai malaman da suka faɗe ta kuma ba a cewa ba ta da wuri amma dai na atharu maslubul afdaliya ne ana nufin su ne masu tsarki gare ku kamar da abinda waɗansu malamai suka tafi akan sa wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 373 a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha da muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malan yace fa in kila ina aka ce ma fa'idatu takraril ma'na al-wahid menene fa'ida ta maimaita ma'ana daya fi muqawamatil jama'a na yaqar fituna fitu ko yaqar jama'a li akthara min hada wadda ta fita yawa qabla at-takhfifi kafin a saukaka ma mu'minai wannan adadi da an ce in mutum ɗaya ne ya tsaya gaban mutum goma wa ba'dahu daga baya kuma aka ce in mutum ɗaya ne ya tsaya gaban mutum biyu kuma sai aka yi ta maimaita adadin fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan wanda bai abin nan ba zai iya mamakin me yasa aka maimaita wannan aya ta ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 in akwai mutum 20 a cikin ku ku mu'minai an gane ko da aya ta ce ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital ya kai annabi ka motsar da mu'minai ka kwadaitar da su akan yaki in yakum minkum 20 sabiruna in an samu mutum 20 masu hakuri yaghlibu 200 za su rinjayi mutum 200 wa in yakum minkum 100 in kuma akwai mutum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru za su rinjayi mutum wato 1000 kenan to kaga da a ce 20 ko 20 sun rinjayi 200 da a ce 100 sun rinjayi 1000 ai duk ma'ana guda ce to shine malam yace to nan qabla takhfifi daga baya da Allah ya sauka kawo yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 daga baya Allah yace in akwai mutum 100 za su rinja masu hakuri za su rinjayi wato mutun 200 wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah in kuma akwai mutun 1000 za su rinjaye mutun 2000 to kaga ai da a ce 100 su rinjaye 200 da 1000 su rinjaye 2000 ai dun ma'ana guda ce to nan sai a ce to meye fa'idar da aka yi ta yawan maimaita wannan magana din a wajen malaman balaga ba a son a kawo hashu to shine malamin yake son yayi bayani akan sa duk da yake in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 zamu iske akwai qira'o'i daban-daban waɗanda yana da kyau dalibin ilimi ya fahimce su nan saboda kakkaje wani ya karanta ba akan abin da ka saba ba ka je ka abin nan kuskurantar da shi almuhimu tunda akwai wannan aya ma a cikin wancan littafi zamu bari har mu zo can sai mu yi bayani malam yace ila qawlihi hazwa fatar Allah wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri kulna zamu ci fa'idatu dilala abinda fa'ida wannan yake nunawa na dalala kidan ma'ana ala anna al-hala cewa hali ma'al qillati tare da yawan musulmi wal kasrati da yawan su wahidatun gudani da ta tafawatu baya bambanta bal kama yansurullahu ta'ala al-20 ala al-200 malai ce kamar yadda Allah yake taimakon mutum 20 akan 200 yansurul mi'a ala al-1000 zai taimaki yansurul mi'ata ala al-1000 zai taimaki 100 akan 1000 kenan ba huskar kenan da yawan su da karamcin su duk gudani wa kama yansurul mi'ata kamar yadda Allah yake taimakon 100 alal 200 akan 200 yansurul alfa alal 2000 yake taimakon 1000 akan 2000 ina fata an fahimce ni to shine abinda malam ya kawo to amma dai duk da haka wadansu malamai suna ganin a'a abinda ake son a ce nan shine hukuncin bai bambanta koda adadi yayi yawa koda adadi yayi kadan domin an ka ce 20 suna iya rinjaye 200 100 za su rinjaye 1000 to kenan a nuna maka adadin hukuncin sa baya canza ko da yayi yawa sannan nan kuma da an ka ce fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200 in akwai 100 masu hakuri da an ka saukaka za su rinjaye 200 wa in yakum minkum alfun yaghlibu 2000 bi idnillah in akwai 1000 za su rinjaye 2000 nan ma da an nuna maka hukuncin baya canzawa ko da adadin yayi yawa kenan kaka sa tsammanin in adadin yayi yawa za a samu canji cikin hukunci kaga sai Qur'ani ya bayyana shi duk da yake kuma inda ya kawo sabiruna inda bai kawo sabiruna ba sai ka kaddara wannan sifa din domin da yace in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 to bai kawo sabiratun ba kaddara shi zakai don sai da hankuri ne ake cin nasara da in yakum da kuma inda yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 bai ce sabiratun ba dan ma sai ka kaddara shi domin ba a cin nasara sai an yi hakuri shi yasa ce wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri to wannan ma abinda malam ya kawo kenan kuma a ƙarshen wannan aya ya ƙara wani bayani to dole sai mu ƙara shi sannan mu shiga cikin wancan littafi a ƙarshen mas'ala ta 374 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa akhbara Allah ta'ala an hadhihi al-ghalaba ya anka Allah ya bada labari akan wannan rinjaya wa nahnu nushahidu al-amra bi khilafiha muna ganin kuma al'amari ya saba a zamanin da muke ciki muna ganin sabanin haka fa innal mi'ata min al-kuffar mutun 100 na kafirai kad taghlibu al-mi'ata min al-muslimin sai su rinjaye mutun 100 na musulmai bal al-mi'ataini bal ma wani lokacin kafiri 100 sai rinjaye mutun 200 fi ba'd al-ahwal a cikin wadansu lokuta qulna zamu ci inna ma akhbara Allah azza wa jal abin Allah ya bada labari wanda yake mabuwayi madaukaki an hadhihi al-ghalaba akan wannan rinjaya bi shart as-sabri sai wa an yi hakuri alladhi huwa thabat atabbata fi mawqif alharb aw rin yaqi aw alladhi huwa almuwafaqatu bayna almuslimin zahiran wa batinan koko sai in an samu daidaito tsakankanin muslimi babu rikici da jayayya da kaunar juna kuma zahiran wa batinan a waje da boye dan saboda yanzu a bayyane ana nuna ana kaunar juna amma a boye Allah daya san bama baman da ke cikin zuciya fa mata wujida ash-shartu duk lokacin da an ka samu sharadi tahaqqaqatil ghalaba to nasara sai ta tabbata lil muslimin daga musulmai ma aqillatihim tare da karancin su la mahala ba shakka wa liqa'il an yaqul wani ma yace yana iya cewa inda hadhihi al ghalaba wannan rinjaya makhsusatun bi ta'ifatin tana an kebance ta ne da wata jama'a kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ahadahum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance ɗaya daga cikin su sai zaman to kenan khususiyya ce ta su waɗanda suka yi wannan yaki wasiyaqul ayati yadullu alai siyaqin aya na nuna wannan kaga nan malam ya faɗi wannan ya ce siyaqin aya na nuna wannan to amma gaskiya idan muka duba hukuncin gudu da rashin gudu wannan duka ya shafi al'ummar musulmai da aka kebance shi da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake nufi da kuma sahabbai a wannan yaki na Badr kawai ake nufi wannan hukuncin am ne kuma al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ibra ana kallon umumil lafzi lafzin ya shafi dukkan musulmai in yakun minkum muslimi ake nufi ba sai wannan jama'a ba shi yasa kuma wannan aya ta shafi mutanen da za su zo baya bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam a wajen yaki abinda malamai suke cewa in ka dubi cikin tafsirin ayatul ahkam zaka ga wannan to da haka dai wannan shine abinda malamin ya kawo kuma a takaice nasara tana zuwa ne in an bi sharuɗa ba wai ma sai musulmi abin nan ba suna shiri wa junan su duk da haka sai in ba su saba ma Allah ba sai ranar Uhudu ana shiri wa juna amma kuma munafikai sun ka jaye wasu wannan ba da su ba amma mu'minai kuma suka saba umurnin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai aka samu matsala almuhimmu dai sharuɗancin nasara sai ya zamanto ba a saba ma Allah ba ba a saba ma manzo sallallahu alaihi wa sallam ba in Allah ya ga ma sai ya bada wato cin nasara to wannan shine abinda malin ya kawo game da wannan shi yasa a yanzu zamanin nan ma mun fi ganin wannan yanzu gashi nan kasashen musulmai su ne zaka iske suna da rauni kwarai da gaske kasashen kafir suna da karfi dalili kuma kaurace ma alqur'ani da sunna da kuma yawan saba ma shari'a da bin son rai da kuma ganin kafirai kowane musulmi da gwamnatocin musulmai suna ganin kafirai ne za su taimaka musu su zalunci ƴan uwansu saura musulmai suna neman ayyabta guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a shi yasa sai kaskanci ya faduwa kasashen musulmai kowane yana kokarin ya samu kafiri ya dafa mishi ya tallafa mishi don ya zalunci sauran mutanen kasarsa shi yasa sai abin ya zama to gashi nan kowa yana cikin tashin hankali Allah ya muna tsari don haka dai a takaice dogaro ga Allah subhanahu wataala da bin shari'a shi zai sawar a samu cin nasara sai nan in an ka ga ba a ci nasara ba ba daga wajen Allah bane sabon Allah ne yayi yawa da kuma i'tiqadin cewa Allah ba zai kawo taimako ba ko kuma ma shari'a ma duk zanci ne ake yi sai ya zamanto abubuwa su zo su cakule Allah ya kyauta to wannan shi ne abinda malin ya kawo yanzu za mu koma cikin littafin dafu ihamil ittirab domin shi ma ya kawo wannan aya kuma tana akan jeri idan muka duba a cikin littafin dafu ihamil ittirab an ayatul kitab a karkashin mas'ala ta 82 malin yake cewa قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى ان يكن منكم 20 صابرون ان ان سامو متون 20 ا cikinku an gane ko yaglibu 200 za su rinjayi wato mutun yaglibu 200 za su rinjayi mutun 200 kenan ko duk dai kenan zai tsaya gaban mutun 10 ina fata an fahimci sannan kuma da yace a cikin wato qira'at saboda wani lokaci daliban ilimi wani lokaci ba sa hankalta ma abin nan wa in yakum minkum mi'atun akwai wa in takum minkum mi'atun yaglibu alfan min alladhina kafaru to dan haka wadannan qira'at kin abubuwa ne masu muhimmanci wani lokaci zaka iske daliban ilimi idan wani ji an karanta da abin da shi bai san shi ba zaka iske wani lokaci yana kokarin kuskurantarwa to shi yasa nake kokarin wani lokaci ishara zuwa ga القراءات waɗanda suke suna nan kuma mutun zai iya dubawa kuma ya bincike a cikin littafai na ilmul qira'at ya ga abinda malamai suka faɗa akan waɗannan ayoyin idan muka duba malamai suke cewa da an ka zo in yakum minkum 20 an gane ko idan muka duba Imam Asim da Hamza da Kisa'i da Imam Abu Amr da Yaqub da Khalaf al-Ashir sun karanta yakun sannan kuma sauran sun karanta takun kenan fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa in yakum minkum kenan wa in takum minkum kenan kaga nan sai zamanto akwai mai karantawa na biyu din ba na farko ba kufiyun da kuma abu amr da shi da yaqub al-basriyani sun karanta wa in yakum minkum sannan fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaglibu 2000 bi idhnillah to da yace fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu 200 fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaglibu 200 an gane ko wa in yakum minkum 1000 yaglibu 2000 bi idhnillah wa in takum minkum 1000 yaglibu 2000 bi idhnillah dole sai ka bambanta tsakankanin waɗannan wato qira'at kin sannan inda yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa da an kace da'fa Asim da Hamza da Khalaf sun karanta du'afan akwai rauni sannan kuma al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum du'afa wato qira'ata Abu Ja'far mutane masu rauni jam'ini na da'if sannan kuma saura sun karanta al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum du'afa to da ad-du'fu da ad-du'fu duka ma'ana su daya rauni suke nufi amma da an kace du'afa akwai masu rauni daga cikin ku ko kuma in ka ga dama shi wannan na du'afan da du'fin ka kaddara zu kenan wa alima anna fikum wato anna fikum zawi du'fin kenan ina fata an fahimci ni zawi du'fin ko zawi du'fin wannan shi ne abinda ya shafi ilmul qira'at wanda wani lokaci muna dan kawo shi saboda wato amfanin yan uwa to malam yake cewa zahiru hadhihi al-aya zahirin wannan aya annal wahid min al-muslimin mutun dai daga cikin musulmai yajibu alayhi musabaratu asharatin min al-kuffar ya zan wajibi gare shi ya hakuri na gogayya da zujewa inji malaman zauri asharatan musabaratu asharatin yayi hakuri tsaye gaban kafiri 10 min al-kuffar ni kafirai malam yace wa qad dhakara ta'ala Allah ya bayyana ma yadullu ala khilafi dhalika abinda yake nuna sabanin wannan domin da yace fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini fa in yakun in an samu minkum a cikin ku mi'atun mutun 100 sabiratun masu hakuri yaghlibu mi'ataini za su rinjaye mutun 200 to kuma can yace an samu mutun 100 za su rinjaye mutun 1000 to ya akai haka an ce 20 gaban 200 100 gaban 1000 daga baya aka ce aka dawo aka ce a'a 100 gaban 200 1000 gaban 2000 to shikenan sai ga a zahiri kamar dan sun ci karo da juna malam yace wal jawabu amsa an hadha daga wannan dinnan ayoyin annal awwala mansukhun bis thani annal awwala na farko aya wancin ko wance hukunci tun da damiri shi na kuma zuwa ga hukunci da an ka ce mutun guda ya tsaya gaban mutun 200 ko mutun 100 su tsaya gaban 1000 mansukhun an shafe wannan hukunci bis thani da hukunci na biyu kama dalla alaihi qauluhu ta'ala kama yadda fadar Allah subhanahu wataala ta nuna al'ana khaffafa Allah ankum ay yanzu Allah yayi muku sauki kenan aya ta 66 a cikin suratul anfal malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wataala tare da malam ya bayani kuma yace ilimi yana wajen Allah to shikenan da ba ku wajen Allah yake don in kai bacci baka ma san inda kai kake ba balle ma ilimin naka kai mai takama da sani to wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan ayar amma kafin mu je gaba saboda akwai abubuwan da ya kamata a dan kara a karkashin wannan aya shine cewa shi an-nasakh a ce an shafe hukuncin aya yana da buƙatar ka'idodi da dalilai sai ka san ka'idodin yadda ake cewa wannan hukuncin ya shafe wannan hukuncin domin ba a cewa wani hukunci ya shafe wani hukunci sai in an samu dukkan su magana ne ko alqur'ani dukkan su ayoyi ne ko kuma hadisai ne ingantattu ko kuma aya ce ta alqur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya inganta sai sa ka'idodin nasakh yana da kyau dalibin ilimi ya san su da kyau kuma sai ya zamanto dukkan su magana ce ta shari'a na biyu kuma in nunce shari'a nan alqur'ani da hadisi nake nufi ba maganar malamai ba don malami bai sai zuwa ya shafe wani hukunci ba ko manzo sallallahu alaihi wa sallam da an kace cikin hadisi ba shine ke shafewa ba da umurnin Allah ne yake shafewa ya kamata mu fahimci wannan sannan ya zamanto wancan hukuncin ya riga yi wancan kenan sai an san wannan shine na farko wannan shine na biyu kaga wannan hukuncin da an kace al'ana khaffafa Allah yanzu Allah ya muku kenan ya nuna wancan hukunci shine na farko wannan shine na biyu to shi yasa sanin waɗannan ka'idodin yana da kyau akwai an-nasikh wal mansukh cikin ilmin Qur'an akwai an-nasikh wal mansukh cikin ilmin hadisi nasikh wal mansukh al-hadith dalibin ilmi kafin ya bada hukunci ya kamata ya sani kai zo hukunci na ko ya bayar daga baya gane a wannan hukuncin ma an tashi akan sa kaga sai ka bada hukunci a karkace sannan kuma sanin ka'idodi musamman littattafai na usulul fiqh da littattafai na usulut tafsir an gane ko na ahli sunna tunda in mutum ya je dibi na shi akwai na wasu masu mummuna aqidu zai iya samun matsala to ya gane cewa suna bayani kan wannan kwarai da gaske ina fata ana fahimta ta ma'ana abinda nake son na ce zaka iske in mutum bai san wannan ka'idodin bai iya gane shi in an ce akwai nasakh ko babu sannan al mutaqaddimun magabata in sun kace an-nasakh ma'ana biyu gare shi ko ya zamanto suna nufin wannan hukuncin ya shafe wannan hukuncin ko ko a'a wannan ayar ta rage fadin ma'anar wannan ayar da al'amu al-khas wani lokaci suna cewa mansukhun bi kaza ai makhsusun ne bihi shi sa wadansu kai ta kuskurantar da salaf ko magabata bu sani ba yanda kike kusan istilahin malamai kafin ka zo ka wato kuskurantar da su to dan haka dai littafai na usulul fiqh na ahli sunna da littafai na usulut tafsir na ahli sunna suna bayanin yadda naskhu shike a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da yadda malaman usulul fiqh suke kallo shi lokacin da za a fitar da hukunci dan haka dalibin ilimi ya karanci wadannan littafan in ba haka ba akwai matsalolin da zasu biyo baya tunda zaka zo kai tafsiri ko zaka zo ka dauki hadisi baka san an shafe hukuncin su ko ba su shafe ba ka zo kai fatawa da shi abin ya zamanto matsala na dai shafa dan littafin usulut tafsir wanda suke magana akan kaidodi na usulut tafsir dalibin ilimi zai koma ya dube su daga cikin wadannan littafai akwai fusulun fi usulut tafsir na ustad Dr. Musa'id Tayyar littafi ne mai kyau sannan kuma akwai at-tahrir fi usulut tafsir na ustad Dr. Musa'id Tayyar akwai littafi kuma mai muhimmanci kwarai da gaske ma wanda shi yana da kyau dalibin ilimi ya yi talkhisin kaidodin sa ya fahimce shi da kyau dirasatun fi usulut tafsir na professor Kabir Yunus na garin Kano ya kawo wadannan masaloli gurgudo akwai kuma التفسير أصوله وقواعده لدكتور خليل الكبيسي العراقي wadan littafan suna taimaka ka san wanga nasikhun na wanga mansukhun na ya ake gane shi ya mi kaidodi ne ake bi ya ake tabbatar da shi ba wai kawai a zo a fada ba mas'ala ta karshe tunda lokaci ya fara hararin mu dan uwa musulmi shine cewa wannan ayar ta cewa an shafe hukuncin ba kowa ya tafi akan sa ba wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa da an kace in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 ba naskhuna an kai ba taqyidi ne an kai in an ce taqyidi ma'ana da aya ta zo ta saki hukunci sai wata aya ta zo ta yi taqyidin shi ta dabaibice shi da Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar kaga idza nam itlaqin lokaci na an kai duk lokacin da kuka hadu da kafirai fala tuwalluhum al adbar kada ku juya ku ba su baya to kaga wannan yana nuna cewa an yi itlaqi ne to sai an kai taqyidin shi an gane ko al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa sai an kai taqyidin lokacin an kace to yanzu kuma an yi taqyidin wato wannan lokaci ma'ana duk lokacin da kuka hadu da su to yanzu ga yadda hukunci zai kasancewa wadan sun tafi akan hakan ga basu hankalta ma cewa an yi naskhu din shi bane sai abu na karshe wadan su daga cikin malamai kuma suka tafi cewa a abinda ake son ai a ce ba wai naskhuna an kai ba kuma ba ai taqyidi ba ma'ana yana nan hukuncin sa idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar in kun kadu su kada ku juya ku ba da baya babu zancen ba da baya amma yanzu in kuna biyu ma'ana mutun dai zai tsaya gaban mutun biyu an gane ko wannan ganin dama ku ne Allah ya baku koko mutun dai zai tsaya gaban mutun 10 wannan ganin dama ku ne Allah ya baku in ma su ribanya ku nawa in kuna da zabi in kun ga dama ku tsaya ku yi shahada ku mutu in kun ga dama kuma ku yi gudu har ku sake shiryawa sun kace hukuncin yana nan ba a shafe shi ba akwai ra'ayuka daban-daban cikin littafin tafsiri dalibin ilimi zai duba su kuma daga cikin wadanda suka kawo wannan ra'ayi na al-itlaq wa taqyid akwai mai at-tahrir wa tanwir ibnu ashur ya kawo irin wadannan ra'ayuka a can karkashin aya ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar to ɗan uwa musulmi wannan shi ne abinda zan iya cewa a ƙarƙashin wannan aya kuma lokacinmu ya yi halinsa sai a darasinmu na gaba insha Allah ta'ala in Allah ya kaddara za mu zo mu dora a kansa abinda muka faɗa da mantu dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh